Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ministan albarkatun ruwa engineer Suleiman Adamu ya ce magana ta tsakani da Allah yaki da cin hanci da rashawar da ake yi cikin gwamnatin Next Level. Akwai lauje cikin nadi dalilin matsin lamba daga mabiya domin dai alamomi sun gwada cewa ba dan Allah din ake yi ba. Masana mulkin siyasar Najeriya sun ce matsalolin da ake kokawa da su ba za su taba kawowa karshe ba har sai an koya wa talakan kasa yadda ake yin kiranye da kuma sauke mutun daga kujerar mulki ko mai girman sa. Bulaliyar majalisar dokokin jihar Kano ya sake fito da wani sabon sirrin boye dangane da tsige shugaban masu rinjaye da majalisar ta yi a makon jiya mai alaka da rashin jituwar alaka tsakanin majalisar da bangaren zartarwa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai majalisar dattawan arewacin Najeriya ta yi suka mai kaushi ga gwamnatin tarayya tana mai cewa shugaban ƙasa Buhari ya gaza kuma ya bawa mutanen yankinsa kunya musamman a batun yaki da ayyukan ta'addanci dake da jibi da lamarin tsaro. Cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin majalisar dattawan ta arewa Hakim Baba Ahmed, majalisar ta yi kira ga gwamnati da babbar murya cewar muddin ana son ganin daidai a game da batun tsaro dole ne sai an sauke dukkanin manyan jagorori na rundunonin tsaron ƙasar nan da a turance akan ce service chiefs kamar da yadda majalisar wakilai ta yi irin wannan kira a kwanakin baya. Sanarwar ta ci gaba da rawaito jagoran wannan majalisa ta dattawan arewa Professor Ango Abdullahi na bayyana gwamnatin shugaba Buhari a matsayin gwamnatin da ta gaza wajen kasa maganin matsalolin yan bindiga da masu garkuwa da mutane da ke ci gaba da yada ayyukan ta'addanci a bangarori daban-daban na kasar nan. Ba wai iya fannin tsaro ba, a wajen dattawan arewan shi kansa talauci da rashin aikin yi yayi kamari musamman a yankin na arewa zamanin gwamnatin ta shugaba Buhari. Gaskiya ce dai dake rataye bisa ga kafadin ahalinmu mu gaya wa shugaba halin da al'umma ke ciki tare da fayyacewa da murya mai karfi haƙin da ya rataye a wuyan shugaban na samar da tsaron lafiya da dukiyoyin jama'ar ƙasa a cewar majalisar dattawan arewacin Najeriya. To amma zuwa yanzu da alama wannan lafazi bai yi wa bangaren fadar shugaban ƙasa dadi ba, domin tuni sanarwa ta gabata gwamnatin tarayyar na cewa dukkanin waɗancan kalamai bata suna ne da hujja marar tushe ko makama, domin hatta jagoran kungiyar da bata da cikakkiyar rajista ta dattawan arewan ta gina ne bata shiga ba a fannin shugabanci. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Mr. Femi Adesina shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka rabawa manema labarai. Yana mai cewa kurum Mallam Ango na san nuna wa duniya irin kiyayyarsa ne ga shugaban ƙasa, kuma kullum yakan yi magana da yawun kungiya mai suna dattawan arewa kai kace tawaga ce da ta kunshi a kilan mutane da suke da dattijantaka, bayan kuma a zahiri babu kowa cikin kungiyar sai shi kadai. Ango Abdullahi dai shine majalisar dattawan arewa, haka nan majalisar dattawan arewa ita ce Ango Abdullahi. Kenan nagartar ruba ta kai ga fito da zahirin abin da yake damun talakan kasa ba, domin shi da takwarorin sama gabanin babban zabe da ya gabata sun yi irin wannan yarfe na siyasa wanda a bayyana take bai yi tasiri ga talaka ba wajen hana ƙuri'ar sa shugaba Buhari, tunda talakan ya gamsu yana iya kokarin sa wajen saita kasar nan, kuma har yanzu akan haka yake ba shi da burin da ya wuce ganin lamura sun daidaita a cewar Mr. Femi Adesina. To amma a bangare guda kuma wannan matsayi na gwamnati abu ne da yake shan fassara kala-kala daga mabiya da su kansu talakawa da ake mulka, tunda dai akwai kaso mai yawa na jama'ar kasar da ke da ayar tambaya kan yadda salon mulkin ke tafiya sabanin alƙawura da suke ganin shugaban yayi gabanin bashi dama ta shugabantar kasar tun a matakin farko. Iya bangare na batun yaki da cin hanci da rashawa dai abu ne da a kullum yake zuwa da salo kala-kala tare da jefa shakku a zakatan ma'abuta hamayya wanda har ta kai ga matakin yanke kauna daga wasu ƴan kasa. Dalilin kalaman da ake yi na cewa ba fa da gaske bane wannan ikirari na yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. Daga cikin gwamnatin kanta an fara samun waɗanda suke da makamancin wannan tunani, domin cikin tattaunawar baya-bayan nan da gautayi da engineer Suleiman Adamu wato ministan albarkatun ruwa na gwamnatin tarayya ya ce sam babu batun yaudarar kai, kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda kuma akwai buƙatar su kansu mabiya da abokanai cikin sha'anin mulki a sauya tunani kan wannan manufa.
mu da muke aiki ya kamata a ce mu tsarkake zuciyarmu mu yi abin nan saboda Allah kai ma kai wani abu wai dai Allah yana kallon ka shine na farko na biyu shugaban kasa shi shugaba ne zai nuna hanya ne kuma ya kwatanta kuma yana kwatanta saura kuma mu ya rage namu mu jama'a ba zai yi shi kadai ya yakin nan ba akwai kalubale da yawa na farko wajen binciken kanshi wasu ba suna yin binciken dan Allah bane mun san yanda kasan nan take a fadi gaskiya wajen shari'ar wani lokaci shari'a ita ma ko ai ta jan lokaci shi can kuma kaje an abin da sallama wani ko kuma kaje daga baya an mishi wata yar tara wanda bata kai taka karata kariya ba akin kai kwatanta laifin da ya tafka to amma abu ne na al'umma gabaɗaya ba nan ba mu shugaba Muhammadu Buhari bane shi kadai me muke yi mu a matsayin mu na ƴan Najeriya mai magana kuma wallahi tallahi cin hanci da rashawar nan wallahi shine babban abin da ya hana kasar nan cigaba to al'umma mu kanmu me muke minister duk ranar duniya sai an aika mun da sako text message wane ya ce aure wane ya ce kudin makaranta wane ya ce ba lafiya wane ya ce kudin haya wane to saboda Allah wani ma ban taba sanin shi ba amma kawai yana ganin ina mukami na minister saboda haka a tunanin shi ai kudi ne nake zauna akan su tinjim da zan dauka abun nan in ka biye wannan kace kowa sai ka biya musu bukatun su to da me zaka biya musu bukatun nan albashi na ba zai biya wannan bukatun ba kaga an saka a wani hali wanda in baka fi karfin zuciyarka ba sai ka tafi kuma ka je kana kauce kana kare doka kana kare kaidojin aiki dan ka zo ka abun nan in baka yi ba kuma a zage ka a ce ka ki ka taimakawa mutane kai kuma a tsakani da Allah baka da halin da zaka yi wannan taimako saboda kai kana da iyali kana da ƴan uwa kana da dangi da kai ma ya kamata ka taimaka musu to mutane ba sa fahimta irin wannan sai a zo a ta dora maka nauyi wanda nauyin nan ba zaka iya dauka ba amma su azatan su ai haka shine daidai ka je ka debo kudin jama'a kudin da zaka zabari a je a aiki kudin da zaka ya kamata ka sa a je a yi aikin noman rani da manoma da iyalin su su ci gaba su samu ribar sai kai ka ake so ka dauka a jiyunka ka zuba kenan ka zo kana raba mutane
talaka su ne suke asabawa wannan batu na yaki
dukkan da talakan da wannan ma ba talakan ba haka suke
Injiniya Suleiman Adamu kenan ministan albarkatun ruwa na gwamnatin tarayyar Najeriya ire-iren waɗannan kalamai dai suna da alaka da zargin da aka yi wa ministan aikin gona na gwamnatin ta tarayya Malam Sabana Nono cewar yana da hannu kan wata kullalliya ta bada kwangilar taki dake bada fasarar ba daidai ba ga wasu ƴan ƙasa a ƙarƙashin wannan ma'aikata ta sa idan dai za a iya tunawa dalilin hakan har wata takardar neman ƙarin bayani aka ce fadar shugaban ƙasa ta aike wa ministan aikin gonar domin ya bada bahasin yadda aka yi aka haihu a ragaya wanda bayanai daga bisani ke cewa akwai rashin fahimta ne cikin wannan labari da ya janyo kitsa sabon labari domin bata sunan ministan a wajen jama'ar kasa cikin tattaunawar gauta da babban hadimi na musamman ga ministan Idris Ibrahim unguwar Gini ya ce shi al'amari na siyasa daman maki ko ruwa ka fada sai ya ce ka ata da kura amma banda aikin masu jiran kadan babu dalilin yada labarin kanzan kuregi game da nagartar mai girma minista khususan kan wannan al'amari
muna tabbatar muku da cewa Minista na noma Alhaji Muhammad Sabana Nono ba shi da ikon ba da waiba a ka'idar gwamnati da ta shimfiɗa a ka'idar aiki. Shugaban ƙasa shine kaɗai yake da ikon ba wa kamfani kowane iri ne na shigo da wani kaya waiba ta hannun Minister of Finance. Walau na noma ne walau na kome ba shi da alhaki ba haƙinsa bane. Na a ba da waiba ba haƙinsa bane.
Amma bana a ce kuma ba shi da ruwa da harkokin taki da ake ganin da shi ake zargin
sa. Shine nake so in ministan noma ba shi da hannu akan shigowa da taki. Shi ma nan akwai wani da suke da alhakin shigo da taki Najeriya. Minista ba hurumin sa bane ba wa kamfani taki a shigo da shi. Wannan magana kamar yadda ka ji ta a jarida haka aka ganta kuma ba magana ce wadda take minista yana da hannu a ciki ba babu ruwansa babu hannunsa a cikin wannan tuhuma da aka yi.
To idan babu me ya kai shi kasar Morocco wadda ake ganin akwai alaka ta batun taki da ƙasa Najeriya.
To wannan kuma wani magana ce ta aiki wanda shugaban ƙasa yana da ikon aika shi duk inda za shi. Kuma magana ce wadda zuwan sa Morocco akalla yau yayi wata 4 ko 5. Magana ce wadda take bata da alaka da wannan magana da ake a yanzu. Yanzu minista ƙasa nawa ya ji. Dukkanin su tafiye-tafiye yake akan neman investors waɗanda za su zo su sa hannun jari akan harkokin noma kala-kala. Tarakta ne da me yana da hurumin yayi wannan ya nemo su don su zo su shigo Najeriya su invest din noma ya ƙara haɓaka.
To kana ganin yanzu an ba da gamsasshen bayani dangane da waccan takardar tuhuma da aka mika masa?
Wato abin da nake so mutane su ƙara gamsuwa musamman na ƙasa da ake zo ake musu wannan bayani aka ce wata jarida ta ɗau wannan labarin su duba leadership da Daily Trust za su ga abin da aka bada amsa akan wannan.
To amma wai Bahaushe ya ce idan babu rami me kawo batun sa.
Yau yanzu babu ma ramukan da yawa mutanen Hausa Fulani ko kuma al'umma suke haka su ce akwai shi. Wannan magana ce ta hankali ta Bahaushe lokacin da Bahaushe yake magana guda ɗaya.
To amma ba za a rasa wani dalili da ya bujiro da maganar bai.
To amma dai mu dai abin da muka sani shine ba mu san dalilin ba, babu shi a gurin mu, babu shi a gurin minista, kuma ba a yi shi ba babu.
Honorable Idris Ibrahim Unguwar Gini kenan babban hadimi na musamman ga ministan aikin gona Malam Sabanu Nono. Tunda dai magana ake yi ta rashin yanke kauna, kullum dai daga cikin hadimai a mulkin ake gano masu nagarta ko kuma waɗanda ake ganin da dama-dama, wadda zuwa yanzu aka fara samun waɗanda ke ganin lokaci ya yi da shugaban ƙasa Buhari zai fara neman magajin buzinsa. Idan wancan lokaci ya zo dai na zaben shekarar 2023 wasu gani suke jam'iyyar APC shikenan sai buzinta, tunda dai shugaban ƙasar ba zai sake yin wata takara ba. Kenan a wannan gaba akwai buƙatar ya nuna wa mutanen ƙasa wata alƙibla, wato wani nagartacce da ya gamsu da amanar sa, ya kasance shine zai dora da kyawawan manufofi da aka fara saita ƙasar nan akan su. Wataƙila dalilin hakan yasa wata ƙungiya da ke fafutuka domin makomar goben ɗan Najeriya mai suna Group for Nigerian Destiny ta fara yin taro domin haska wa jama'ar ƙasa muhimmancin da ke tattare da ɗauko ministan tsaro wato Bashir Salihu Magashi domin ya zama magajin buzin gwamnatin next level, kamar yadda shugaban ƙungiya Malam Tasiu Abdulrahman ke shaidawa duniya.
Ya samu matsayi, ya dawo, ya shiga siyasar Buhari, ya zama coordinator Buhari na jihar Kano na farko a CPC, kuma ya zamanto yanzu har gashi ya kai ga minista, kuma ga darajar jihar Kano wacce ta ba wa Buhari ƙura'a fiye da miliyan 2. Wannan ka dubi wannan sakamako, mai girma Janar Muhammadu Buhari yakan so ya saka wa Kano, to muka kira hankalinsa shi ma da ya saka kama mu ya bayar da ɗan takara a cikin jihar Kano. Musamman Salihu Magashi, amintaccen sa wanda ya bashi ministan tsaro, yake iya kokarin sa tun daga naɗa shi wannan kujera.
Ba ce kun yi saurin kuribi na kuma.
To ai wannan kira ne, kuma su kungiyoyi suna da ra'ayinsu yadda za su iya bayyana bukatar su. Saboda haka muka bayyana bukatar nan a dunkule a cikin harkar wannan kungiyoyi.
To da bangare ya fi ganin cewa zai kawo ci gaba a jihar Kano da ma kawai
gida. Shi mutumin Najeriya ne mai faɗi a wajen aikinsa da iliminsa da gogewarsa. Saboda haka muna ganin abin da zai yi ya bayar da gudunmuwa mai faɗi a cikin harkar tafiyar nan ba ƙaramin abu ba ne, gagarumin abu ne. Kuma Bashir Salihu Magashi darajojinsa ne da ƙoƙarinsa ya kawo ake bashi wannan goyon baya, har ma al'umma suka yarda, daga ƙungiyoyi suka shigo wannan kiran sai zo yayi wannan takara.
Malam Tasiu Abdulrahman kenan shugaban kungiyar da ke kishin goben talakan Najeriya, wato Group for Nigerian Destiny. Da wannan ne kuma za mu dawo nan Kano, wanda kusan dai duk a layi ɗaya muke na kallon salon jagoranci da ɗorawa a ma'auni, wanda dalilin nasarar da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya samu gaban kotun ƙoli a kwanakin baya ya sa wasu masu fatan alheri cikin ƙaramar hukumar Gwale suka shirya taron walima. Har ma a wajen taron muka jiyo amamuryar Malam Naziru Dattiya Sayyadi na yin tsokaci.
Alhamdulillahi, muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya bawa wannan kungiya tamu mai albarka ikon hada wannan taro, kuma alhamdulillahi muka samu halartar mai girma shugaban karamar hukuma da kuma mai girma shugaban jami'a na karamar hukumar Gwale. Wayannan mutane guda biyu idan suka hallara a taro, to an yi gurin kos dukkanin irin abubuwan da yake tare da yan kungiya da yan jami'a idan suka isa da sabo ya gama zuwa. Yan wayannan kungiya su ne waɗanda zamu ce a sani mai na jenka ba mu samu mutane a yanzu jajirtattu kamar su ba. Na tabbatar da cewa babu wani guri wanda ake motsa jama'iya a yanzu a sani mai nage da ya wuce yan wannan kungiya kuma a wannan guri na mazaunar Tanko. Daga yau yan mazaunar Tanko kuna shiga yan siyasa kan tabarma, kun dawo kun zama yan gwagwarmaya, suna daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba a cikin wannan mazaba tamu mai albarka.
Malam Nazir Dattiya Sayyadi kenan dan siyasa a karamar hukumar Gwale. Kalaman nasa dai suna kamanceceniya da na Abdulaziz Muhammad Hasken Kawo da ke ganin akwai buƙatar a taya kanawa murna dangane da ayyukan alherin da suke samu a mulkin gwamnatin ta Gandujiya da kuma haskawa duniya nagartar wakilci ta dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni.
Al'umma karamar hukumar birni hakika kun yi dace da zakakurin wannan dan majalisa. Misali dida dai na jijiya Matida Lado suna magana akan cewar wai dan majalisa na Dawakin Kudu da Warawa wai yafi Sha'aban Sharada. To ni ban yi mamaki ba.
To amma akwai kuskure a cikin abin da suka faɗa, kasancewar shi wancan dan majalisar yayi shekarar shekaru akan wanda kuma wannan zango ya fara.
Ai magana da muke shine ai tunda aka kirkire karamar hukumar birni babu wani dan majalisa da yazo da abubuwan ciyar da karamar hukumar birni gaba kamar dan majalisa tarayya na yanzu Shaban Sharada abin da yasa yanzu magana da muke ba kayo
shi da wanda ya shekara kusan 10
to ai magana da muke shine abin da wadancan basu gane ba shi wancan da suke so su hada shi da Shaban Sharada shi fa wancan ya dade yanayi shi abin yanzu ne kino safar ko shekara biye ba ai in ka duba abubuwan da ya kawo karamar hukumar birni a wannan dan lokacin shi wancan bai kawo kashi 10% abin da Shaban ya kawo ba kuma shi abin farawa yi yanzu duba abin da aka saka aka safin kudi na za a gina masana'anta horar da matasa a karamar hukumar birni Shaban ya sa an sa naira miliyan 500 kwanan nan za a gina masana'anta a karamar hukumar birni ta horar da matasa sana'o'i wannan ba ci gaba ne sanan idan ka duba matasan da fitar da su waje za a je a dau nauyin karatun su shi abin ne fa ba taba yin damar sari haka ba ma magana municipal ba gaba ɗaya jihar Kano sannan a yanzu magana da ake yi an dau matasa kusan ko wace dattawa da matasa an tura Saudiya kusan mutum 50 shine fa duk da wannan sannan akwai dattawa yanzu ake tanadin za a yi musu wani empowerment mai girma duk wannan fa shi abin ne
madashi Abdulaziz Muhammad hasken kawo dan siyasa a Kano nan gaba kadan za mu ji wasu kalamai daga bakin Rabi'u Suleiman Bici Saban dan Gandujiya lokacin da gamayyar kungiyoyi ta kai masa wata ziyara amma kafin nan bari mu leka batun tarkatarka da ake yi kan tsige shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano labarin Abdul Madari tun bayan wannan mataki daga majalisar dai ake samun cece-kuce daga yan siyasa daban-daban wanda kari akan su yau ma mun sake karbar bakuncin sa alakala kawo yana mai kira ga jam'iyyar ABC lallai ta binciki yan majalisar nan domin gano dalilin da ya sanya su daukar matakin tsige gwanin nasa saboda gudun tunzurin magoya baya
kira na zo ne ga uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano cewa lalle ta binciki ƴaƴan majalisar nan na dokoki na jihar Kano wanda suke ƴaƴanta a zauren majalisar dokoki na jihar Kano su jiye mana dalilin da yasa suka dauki wannan doka a hannunsu na mun san kujerar nan ta jam'iyya ce misali Alhassan Ado Dogo jam'iyya ce ta bada shi akan a matsayin majority leader a majalisar ƙasa kuma da aka samu aka sai aka rushe zaben sa kotu ta dakatar da zaben sa aka jingine wannan mukami sai da Alhassan ya dawo gida yayi campaign ya ci zaben sa tukun aka sake mayar masa da mukamin sa amma waɗannan mutane ba mu san me suka taka ba suka waye gari wani ya sharake wani ya sha shayi sun shigo majalisa a wani irin yanayi suka zo suka zauna kuma abinda zai baka mamaki shi wannan dan majalisa na karamar hukumar Bunkure wanda dan majalisa ne wanda ranar da aka rantsar da shi kamar an rantsar da shi jiya a majalisar dokoki yau ya shigo ya kawo kuduri sai ka rasa me ma ya sa shi yayi wannan abun dalili shine
amma sa alkala kawo kafin ka dora sun ce alaka ce tsakanin bangaren gwamnati da bangaren majalisa take a tsaye cak babu wani ci gaba
to su ba za su faɗa haka ba domin ina so in tabbatar maka cewa
su wane ne ba za su faɗa
su ƴan majalisin ci gaba
to ai su suka faɗa haka sun ce kusan shi jagorancin da yake kamar basu gamsu da yadda yake
to kar ka manta fa akwai speaker a majalisar ba shine speaker ba
wai ku taba zama ku yi bincike ku gano dalilin da yasa aka sutule shi
to yanzu ni ne zan yi bincike ko kuma dan majalisar da ya kawo kudirin a tsige shi shi ya kamata ya fito ya ce ga ta inda labaran ya gaza
a ku da kuke ganin an muku ba daidai ba ai za kamata a ce kuma
ai ba mu aka yi wa ba daidai ba jam'iyya da al'umma jihar Kano aka yi wa ba daidai domin yanzu haka majalisar ita kanta a tsaye take in ka bincike yanda majalisar take tafiya daga kan ma'aikatan majalisa zuwa mutanen da suke biyayya ga tsarin gwamnatin jihar Kano sun san cewa ƴan majalisar dokoki na jihar Kano ba daidai suka yi
riba bakin sale kala kawo din sai kuma ga Umar mai shinkafa wanda shi kuma yake cewa a madadin jama'ar Warawa suna kira ga shi labaran madarin da ya fito ya gayawa duniya zahirin laifin da ya aikata har aka tumbuke shi domin dai akwai lauje cikin nadi
wannan sabulallen dan majalisa shugaban masu rinjaye da aka zuge shi da kujera wajibi sai ka fito kafafan watsa labarai ka gayawa mutane da al'umma Warawa shin wala laifi kaje ka gunduma a majalisa aka sabule ka daga wannan kujerar dan ba za mu zuba ido haka kawai wakilan al'umma mutane su sha rana su zabe ku ku kase musu aiki
ma kai dan karamar hukumar Warawa ne
ni dan jihar Kano ne mai hula sama da 20 wanda nake magana dole in kare mutuncin dan Kano ba sojan haya ne ni daga guri ko nazo na samu guri na sauka a nasara babban mutum mai daraja Allah ya tashi ka fada baban Sa'idu Ibrahim Wara har yanzu yana kwance a asibiti duk ƴan majalisun nan na garin nan ɗaiɗai ne wanda bai je ba gwamna ma ya tura
da kamariya ta tura haƙƙin dan majalisa ne sai an je an duba mara lafiya dan ba shi da lafiya shine aikin sa
babban mutum mai daraja a garin Sawara ya gaza duba to wayo na aiki yake wa mutane kaga a da mutsaya magana ce wannan
ba dan karamar hukumar Wara bane ya za ka san yana aiki ko ba
ya zai ni da nake yawo cikin warayen nan na shiga na ga babu abin kaga abin fa da nake so wannan shugaban marasa masu rinjaye da aka sabule shi wajibi ne sai ka fito kafafan watsa labarai ka ga ya mutane wannan laifi ka gunduma
isa su ɗan majalisar da suka dauki wancan matakin ba za ku kira da su zo su faɗa muku laifin
da suka ci sai mun fara ji daga kansa in ba haka ba ma ƴan warawan za mu sa su rubuto takarda majalisa ta dakatar da shi
matashi Umaru mai shinkafa dan siyasa a nan Kano to amma wannan takaddama ta sanya mu laliban gaskiya domin ji daga bakin mai ita wato dai dole sai mun dangana da ahalin abin tunda duniya ta afu tana son ji takamaiman dalilin daukar wannan mataki daga majalisar Gauta ya tattauna da honorable Ayuba Labarandirin mai zama bulaliyar majalisa domin ya gaya mana bahasin yadda aka yi aka haifa ragaya
to wannan da ka sani dangantakar mu ce da gwamnati ta danyi rauni kuma muna ganin bai kamata ta yi rauni ba a matsayin mu na wanda suke wakilan al'umma da aka zabo mu daga kananan hukumomi guda 40 dan haka muna buƙatar a ce dangantakar mu ta wuce iltaki raunin dangantakar shine dalilin da yasa suke ganin ya kamata su canji majority leader su dauko wanda zai iya karfafa dangantaka tsakanin gwamnati da ƴan majalisa
wannan yana nufin shi kadai ne zai iya haifar da rauni ta alakar majalisa da gwamnati
amma kar ka manta majority leader aka ce duk wani abu da ya shafi gidan nan kusan zan iya cewa da mu ƴan majalisa da shi speaker shi majority leader ce kai kaza majority leader ayi kaza wanda amfanin da wannan kujera take da shi kai ka sani kujera speaker ce kawai take da amfani a nan gidan to dan haka dole ka saka mutumin da zai tsaya tsakanin gwamnati da ƴan majalisa ya tabbatar da alaka ta kullu a ce ƴan majalisa suna saduwa da gwamna suna faɗa masa matsalolin al'umma bayan sun gabatar da kudurori a majalisa dole al'umma suna buƙatar aikace-aikace wanda akwai aikin da in ka je ko kuka je unguwa za a complain wurin gwamnati cewa ga matsala kaza ga matsala kaza in gwamnati bai wani abu zai wani abu amma idan aka ce babu wannan dangantaka babu wannan alaka ta yi rauni so dole al'umma mu za su ci gaba da cutuwa
to ai wasu za su ce idan har misali an tabbatar da wannan matsala watakila raunin zai kama ne daga kan shi kakakin majalisar ba shi shugaban masu rinjaye ba
eh shugaban majalisa dai yana iya bakin kokarin sa kuma yau inda al'umma ko in ce ƴan majalisa ba su yarda da shugaban majalisa ba ai ba za su ci shugaban majalisa wuce ka tafi kawai ba shi ma da sai ce za su cire shi yana da rauni
to ina gaskiyar maganar malam Bahaushe da kan ce wai sallah daga liman take baci
eh sallah daga liman take baci amma wata sallah kuma mamu za su yaba ta
to wannan aka samu kenan
eh
honorable Ayuba Labarandirin kenan bulaliyar majalisar dokokin jihar Kano da wannan kuma ku zo mu leka zauren wata ziyara daga mayyar kungiyoyin yada an gizon gwamnatin Gandoji ya saka kaiwa honorable Rabi'u Sulaimanu Bichi
wannan wakilci da kake gani wakilci ne na gamayyar kungiyoyi wanda mai girma gwamna da kansa ya zauna ya hade mu muka yi zabe aka zabe ni a matsayin shugaba kuma duk mutumin da yake Kano ya san irin gudunmuwar da muke ba a jam'iyyar APC da gwamnatin jihar Kano lokacin da Allah ya sa aka dawo cikin wannan tsari wanda kullun ni ina fada shi ubangiji baya kuskure kuma ita rayuwa muƙaddara ce kamar yau muka zo ka ba mu shawarwari kuma yau ma gashi mun zo mu yi ma godiya kuma duk mutumin da yake tunanin dawowar ka wannan jam'iyya ko matsala ce ko zaka tare masa wani abu ina ganin bata kansa lokaci yake duk mutumin da ya imani da Allah ya yarda da kaddara Allah ya san kowanne dan adam Allah ya tsara masa rayuwarsa ba kuma wanda zai iya kauce hukuncin Allah yau da ka dawo cikin wannan jam'iyya Allah ya kaddara dama iya rayuwar da zaka yi a PDP kenan kuma Allah ya kaddara zaka dawo jam'iyyar APC Allah kuma ya san me isa ya dawo da kai jam'iyyar APC domin Allah baya kuskure kuma shi ya san me ya shirya maka da ka dawo cikin wannan jam'iyya
ruba bakin Kabiru BBC da lan sai maka ji shi ma Rabi'u Sulaimanu Bichin sabon dan Gandujiya na yin nasa kalaman da ke kunshe da matsayin kallon da ake masa na batulci a batuna sauyin sheka
to ko an ce in kida ya canja Bahaushe sai rama sai canja tun da kaga an banci abu ya faru wani abu ya canja ne sai muka canja dole domin abin da muka tsara kan kusiyar nan kamar nan fara karkace masa to wannan yana daga ɗaya daga da yasa muka ce za mu baucin tafiya mu zo mu ba da gudunmuwan mu inda muke ganin lokacin hakan ne a yi yanzu mai girma gwamna ya haife wa kowa da aka shiga zabe kuma yana gaita kowa ya zo ba da gudunmuwa to mai hankali kamar yadda na faɗa sai ya auna ta yana ake so ya ba da gudunmuwa za ka ba da gudunmuwa ne ta adawa ta surutu ta jakwaikwaiwa ko ka za ka yi zuwa ka ba da gudunmuwa kai tsaye ka ba da shawaran da za a karɓe ta a ɗauke ta a yake da ita ba wanda ba kuskure a duniya saboda haka duk lokacin da kaga kayi abu ko kaga ganin wani abu ya an tafi ba daidai ba to ka zama kana daga cikin wanda za ka ba da gudunmuwa gyara shi kuma ka zama kana da gudunmuwa wanda za ka kawo abin da zai amfani al'umma domin abu ne abin mamaki a duk wanda yake cikin tafiyar nan da wanda aka rota da shi da wanda aka yi ta da shi farkon tashi haka dai kowa da kowa da wanda ma yazo ya bada gudunmawa aka yi ta yinta har aka shirin sauran da aka samu to kusan fa yanzu kusan kashi 95 duk kowa ya batta to sai ka auna ka tambaye kanka waye mai gaskiya a ciki wannan 95 da suka tafi ko ko wannan kashi 5 da ya rage dole ka san cewa akwai wani abu da yake tafiya wanda ba daidai ba
Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shatima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.